sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Litinin 12 ga watan Disamba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
To Mahmud, yau Litinin Iran ta ce ta aiwatar da hukuncin kisa na bi kan wani fursuna da ke alaka da zanga-zangar da aka fara a kasar a watan Satumba. Ministocin harkokin wajen tarayyar Turai na duba yiwuwar sake kakabawa Rasha sabbin takunkumai da karin samar da kudaden tallafi ga Ukraine. Haka kuma za a ji cewa shugabannin kamfanoni da masana'antu sun ba sahun masu fafutuka da masu shiga tsakani da kasashe kusan 200 don neman bakin zaren warware matsalar sauyin yanayi.
To a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa shugabannin kasashen nahiyar Afirka na ci gaba da isowa birnin Washington DC don halartar babban taron Amurka da shugabannin nahiyar. Sannan a jamhuriyar Niger a yau aka kaddamar da aiki rijistar tsofaffin sojojin da ke fatan komawa bakin aiki a kokarin da hukumomi ke yi na magance matsalar tsaro da ta addabi kasar.
Na manyanta amma zukiya na bai mutu ba kuma ina da karhi band wani kiyo ina so wallahi formation kawai za kai ni in ta yi formation.
Muna kuma tafa da rahoto daga Ghana da kuma shirin ilimi garkwadan Adam kazalika da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. A yau Litinin Iran ta ce ta aiwatar da hukuncin kisa na bi kan wani fursuna da ke alaka da zanga-zangar da aka fara a kasar a watan Satumba. Kamfanin dillancin labaran Mizan da ke karkashin hukumar shari'a ta Iran ya ce an rataye Mazdira Rashnavad a bainar jama'a yau din nan a birnin Mashhad. Ana zargin Rashnavad da dabawa wasu jami'an tsaro biyu wuka a watan jiya a birnin Mashhad. Masu fafutukar kare yancin bil'adama sun ce Iran ta yanke wa kalla mutane 12 hukuncin kisa a wani zama na sirri da aka yi. An kashe mutum na farko kan laifi mai alaka da zanga-zangar a makon jiya. Babban jami'in harkokin wajen kungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell ya faɗi yau Litinin cewa yana sa ran ministocin harkokin wajen kungiyar tarayyar Turan za su amince da wani tsari mai tsauri na takunkumi kan Iran saboda murƙushe masu zanga-zangar da kuma rawar da take taka wajen samar da jirage marasa matuka da Rasha ta yi amfani da su wajen kai hari a Ukraine. A ɗaya bangaren kuma, ministocin harkokin wajen tarayyar Turai EU na duba yiwuwar kakabawa Rasha sabbin takunkumai da ƙarin kuɗaɗe don taimakawa sojojin Ukraine a wani taro yau Litinin, yayin da Amurka ke yin alkawarin ci gaba da tallafawa Ukraine saboda hare-haren da Rasha ke kaiwa kan muhimman ababen more rayuwa. Shirin na ƙungiyar EU da ake tattauna a Brussels zai samar da kusan dala biliyan 2.1 don samar da kuɗaɗen taimakawa Ukraine da makamai. Tunda kungiyar EU ta akaba wasu jigajigar Rasha da masana'antu takunkumi har sau 8 a matsayin martani ga mamayar da Rasha ta fara a watan Fabrairu. Zagayen na tara ya hada da jami'an gwamnati da kuma masana'antun tsaro da na banki da na Rasha. Shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ta wayar tarhojiya Lahadi, ɗaya daga cikin jerin kiraye-kiran da Zelensky ya yi da shugabannin kasashen duniya gabanin tattaunawar EU da wasu muhimman taruka a wannan makon.
To nan ba da jimawa ba, Sarfilu zai yi kama na ƙarshen labaran duniyar. Ta inda ake ci gaba da muhawara kan batun sauya fasalin naira da kuma matakin da babban bankin Najeriya ya ɗauka na rage adadin kuɗaɗen da za a riƙa cirewa a bankuna. Hamshakin ɗan kasuwan nan na Najeriya Alhaji Muhammad Indimi ya yi tsokaci kan waɗannan matakai da aka ɗauka. Indimi dai yana cikin tawagar Najeriya da ke halartar babban taron Amurka da shugabannin Afirka da za a fara gobe Talata a nan Washington DC. Amma ya fara bayani ne kan yadda 'yan kasuwa za su saka hannun jari a yankin da aka samu mai a arewacin Najeriya, kamar yadda za ku ji a wannan hirar da suka yi da Ali Mustapha Sokoto.
Eto, ka san mu ya girma ya zo mana. Saboda haka, amma dai alhamdulillah yara na suna aiki. Wannan ya rage nasu. Saboda haka na koyar da su, na karantar da su, yanzu su suke komai da komai.
Amma 'yan kasuwa za su zo su nemi rijiyoyi kamar yadda ake nema a kudu, abin da nake nufi.
E, kwarai da gaske za a zo. Ai, matsalar mu rashin kwanciyar hankali maganar security, maganar tsaro shi ne matsalarmu. In dai maganar tsaron nan an gama da shi, to za ka ga ana ta zuwa.
Kwanan da an canja fasalin naira, kana ganin wannan zai taimaka ta wata hanya wajen inganta tattalin arzikin Najeriya?
Eto, ka san abin da ban san kansa ba kenan nima. Saboda haka ina jin ana neman a rage fitar da kuɗi daga banki. Dan yanzu banki Central Bank su ma an ce ba su da kuɗi. Kuɗi suna ƙauye. So ana son a dawo da su.
Wannan abu ya fito da al'ada ajiya, kasan mutane musun saba da ajiya gida. Mutum ya daga tabarmar shi ya sa kuɗin shi ko ya sa cikin rumbu ko randa ko wani abu kenan. Da aka ce a mai da kuɗi, da aka canza kuɗi, da mutane ta cewa za su yi asaran kuɗaɗe. A ƙasashe irin nan mutum bai bukata ya sa kuɗi da ya cin ajihun shi, yana amfani da credit card da sauransu. Kana hangen ƙasashen mu na Afirka nan ba daɗewa ba za su kai lokacin da ba za a bukaci amfani da takardar kuɗi muna nan.
To in ka duba ka gani yanzu da ake son a mai da kuɗi banki, abu ne mai kyau. Kensa shi ne ba za a tsammaci cewar ka aje kuɗi a gida ba har wani yanzu ya ce zai maka zata. Saboda haka wannan kadai ma ni na ji daɗinsa. Saboda haka ana ganin kowa in kana da kuɗi ka binne su a gida. Yanzu wanda ake cewa sun binne kuɗi a gida, kaga zuwa gaba ba za a ce za a je ko a ce za a je a takin ɗinsu a karɓi kuɗi ba. To wannan shi ne babban abin da nake gani zai wa mutane amfani.
Alhaji Muhammadu Injimi kenan a hirarsa da Ali Mustapha Sokoto. To tuni dai har shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da tawaggarsa sun sauka a nan Washington kamar yadda fadar shugaban ƙasar ta tabbatar. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Shugabannin kamfanoni da masana'antu sun bi sahun masu fafutuka da masu shiga tsakani da ƙasashe kusan 200 a wajen taron koli na Majalisar Ɗinkin Duniya na wannan wata a Montreal, inda ake shawarwari kan yarjejeniyar kare muhalli ta duniya da za ta iya haifar da tsauraran buƙatu ga masana'antu. Bangarori da suka haɗa da haƙar ma'adinai da noma da man fetur da kuma kayan kwalliya ana duba su a tattaunawar ta COP15 saboda tasirin da suke da shi ga lalata yanayi, kuma za su iya gurɓata ƙasa ko gurɓata wato ko gurɓatattun magudanar ruwa ko kuma masu gurɓata iska da ake shaƙa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da yara 11,000 ne aka kashe ko kuma suka jikkata a Yemen tun shekarar 2015. Sanarwar da asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ne sabbe bitar ta ce adadin waɗanda suka mutu ya zarce haka, inda kawai aka yi amfani da wasu abubuwan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar a cikin ƙididdigar da aka yi tun lokacin da ƙawancen Saudiya ke jagoranta suka shiga rikicin. Dubban yara sun rasa rayukansu, wasu dubbai kuma sun kasance cikin haɗarin mutuwa daga cututtuka ko yunwa da za a iya daƙile su, in ji daraktan hukumar UNICEF Catherine Russell. 'Yan tawayen Hutu da ke samun goyon bayan Iran sun kwace ikon babban birnin ƙasar Yemen a ƙarshen shekarar 2014, kuma ƙawancen da Saudi ke jagoranta ya ƙaddamar da hare-hare ta sama a farkon shekarar 2015 don nuna goyon baya ga gwamnatin ƙasashen duniya suka amince da ita. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce za a samar da kwaroron roba kyauta a cikin ɗakunan sayan magani ga duk wanda ya kai shekaru 25 daga shekara mai zuwa. Sabon matakin ya zo ne yayin da adadin cututtuka da ake kamuwa da su ta hanyar jima'i da hawa farashin kayayyaki duka biyu ke ƙaruwa a Faransa. Da farko makaran ya sanar cewa za a samar da kwaroron robar ga mutanen da ke tsakanin shekaru 18 zuwa 25, amma aka kalubalance shi a safukan sada zumunta kan kin samar da robar ga ƙananan yara, sai yanke shawarar faɗi da shirin ga duk wanda ya kai shekaru 25.
A gaida Sarfili Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, mujallar Bloomberg ta sanya kuɗin Ghana na sedi a matsayin kuɗin da ya fi samun daraja a kan dalar Amurka a makon da ya gabata, yayin da ake kyautata zaton ƙasar wacce ke fama da tarin bashi za ta samu tallafi daga asusun lamuni na duniya IMF. Daga Accra ga Idris Abdullah Bako da ƙarin bayani.
Hakan ya biyo bayan kwatanta darajar kuɗin Ghana cedi da kuɗaɗen ƙasashe 150 a faɗin duniya wanda mujallar Bloomberg ta yi a makon da ya gabata. Kimar kuɗin ya faɗi da fiye da kashi 50 cikin 100 a cikin wannan shekarar, amma a halin yanzu ya fara farfaɗowa, inda darajarsa ya ƙaru da kashi 10 cikin 100 a kan dala. Farashin cedi zuwa dala ya taɓa kai cedi 15 ga dala ɗaya a wannan shekarar, amma a halin yanzu dala ɗaya yana da Ghana cedi 12 da pesos 50. A ranar 4 ga watan Disambar 2022, gwamnatin Ghana a hukumance ta ba da sanarwar wani atisayen zuba hannun jari da aka yi lakabin musanyar bashin cikin gida, wanda ya zayyana yanayin sake fasalin zuba hannun jarin cikin gida. Gwamnati ta shirya hakan ne domin share fagen shirin neman tallafin dala biliyan 3 daga asusun lamuni na IMF. Wannan atisayen da shirin gwamnatin na kiran duk waɗanda suke bin gwamnati bashi da su zo su musanya wannan yarjejeniyar bashi da sabbi. Masanin tattalin arziki Sarki Imran Hashir Dikeni ya bayyana wa muryar Amurka wasu daga cikin dalilai da suka sa kimar cedi ke farfadowa a wannan lokacin.
Ɗaya daga cikin abin da ke taimakawa cedi yanzu haka shine abin da muke cema speculations. Da mutane na gani kaman cedi da ta ci gaba ta ringa tabarbarewa, amma irin alaka da ya shiga tsakanin Ghana da IMF kawai ya sa mutane da suke cinikin dollar suna gani lokaci ya kai da ya kamata su fito da kudade da suka boye. In ba su yi haka nan ba, dollar price shi zai zo kasa. Baya ka kuma wasu na gani kaman ainihin kasuwanci na Christmas an riga an yi tun da mutane kusan ba su demanding dollar kwarai hakan ga.
A hira ta musamman da kafar talabijin ta Joy News da ke Accra ta yi da jakadiyar Amurka Virginia Palmer, wacce ta ce kasar Amurka za ta taimaka wa Ghana cimma yarjejeniya da IMF. Wannan jawabi in ji masani akan harkokin kuɗi da tattalin arziki Hamza Adam Atijani ya yi tasiri ga farfadowar cedi akan dala.
Akwai hasashen cewa tattaunawa da aka yi da IMF an kai bakin gaba, inda kudade da ake shuraren zuwan shi kudi kimanin $3 billion yana shigowa, musamman ma lokacin da aka tattauna da jakadiyar kasan Amerika, inda ta nuna cewa za su iya kokari da cewa sun taimaka ma kasar Ghana wurin tattaunawa da take da IMF a samu wannan kudi. To ina jin wannan ne ya sa mutanen da suke da dala da dama kowa na neman ya je sake shi, saboda idan wannan kudi ya shigo in mutum na rike da dala zai hasara. Na biyu shine gwamnatin kasar Ghana ya sa ido musamman kudaden da ke fitowa bankin kasa na dalan Amerika da ke ake kaiwa kananan bankuna. Daidai da dola ɗaya idan ya bar bankin kasa zuwa wani banki ya kamata a yi recording shi har da serial number. To wannan ne yasa mutane da dama wato kananan bankuna suke da alaka da wayan da ke canji kuɗi na black marketing. Wannan hanya kuma gwamnati da yasa ido anya an toshe wannan.
Kamar yadda masanan suka nuna, yawanci ana samun darajar cedi na faduwa a cikin watan Disamba, amma yadda ake samun ƙarin kimar cedi a cikin wannan wata nuni da cewa za a samu nasara a nan gaba. Idris Abdullahi Bago, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To a jamhuriyar Niger a yau aka kaddamar da aikin rijistar tsaffin sojojin da ke fatan komawa bakin aiki a matsayin wani bangare na matakan da gwamnatin kasar ta sa a gaba da nufin tunkarar matsalolin tsaron da suka addabi kasar ta Niger, sanadiyar yaduwar ayyukan kungiyoyin ta'addanci da suka tare a arewacin Mali da Burkina Faso. Sai dai matasan sojoji na korafi a game da sharuɗan da aka gindaya kan wannan shiri. Wakilin muryar Amurka Suleiman Munin Barma na dake da ƙarin bayani.
Mutane kimanin 1000 ne hukumomin Niger ke fatan za su zakulo daga sojojin da suka yi ritaya a yayin ayyukan rajistar da aka kaddamar a wannan Litinin 12 ga watan Disamba a matsayin rukunin farko na dakarun da za a yi amfani da su don kare wuraren da gwamnatin kasar ke gudanar da wasu muhimman ayyukan ci gaba da na jin daɗin rayuwar al'umma. Shugaban kungiyar tsofaffin sojoji ta ANAC Colonel Abdullahi Munkaila na daga cikin waɗanda ke jagorancin wannan shiri.
Kasan jami'in tsaro aiki yayi musu yawa. Menene doka take? Take in dai minister na defense yana so sai ya kira tsofaffin soji su taimaka. Minister ya gani in ya kira tsofaffin soji nan su sojawa za su isa su yi aiki da suke yi. Waɗanda za a dauka ba za su ta yi fulin daga ba, za su yi tsaro na manya-manya aiki na gwamnati kamar aiki na petrol kama aiki na kandaji.
Dumbin tsofaffin sojoji ne suka hallara a harabar ofishin kungiyar su wato Office National des Anciens Combattants Eritrée da ke nan Yamai domin gabatar da takardun su. Ga abin da wasu daga cikin su ke cewa
suna Amur Koro soldado de same class ni class sun tuitina na manyanta amma zukiya na bai mutu ba kuma ina da karhi band wani kiyo ina so wallahi formation kawai za kai ni in ta yi formation esclage na armema saboda bindigogi da bindigogi yanzu ba dai bane
anan da kake mun magana haka samin riga ina hawa in ko in daki bindiga in koma saman daji in kare kasa anan da kake mun magana soji nike kuma sai na mutu a suna na soji
suna na Harunu Musa yanzu ina da wajen shekara 4 dai yanzu da na bar soji muna son kasan mu ne dan wannan ne mun ka rubuta sunayen mu mu yara ne jan ne mu muna jin karhi wallahi banda gudu ban sha da baya ina nan cikin ni Nigerian ne nagode ma Allah da Allah yayi ni dan kasa
sojojin da basu fice shekaru 7 da yin retire bane doka ta amince su sake komawa kan aiki a gargashin wannan shiri lamarin da ya haddasa damuwa a wajen matasan da galibin su sun bar aiki ne saboda zargin su da aikata ba daidai ba
sunana Abubakar Tahiru son soje ne game da wannan shirin da mu so muke ajiba shi ai abin da yake kenta ai a jara dai mun jibin mu volunteer muka so inda mun san sai da certificate bond conduct ko wani abu haka da ba mu zawa ba su da kansu san da wanda ke liberate based on certificate bond conduct
babu wanda ya kai shekara 40 cikin mu babu shi daga mai 30 25 26 akwai wanda basu ma kai haka nan bakwa waɗansu kuma an yi liberan su ne akan ƙarya shugaban kasa bazu mai jiba ya gani da Allah da annabi a jara ma mutane
a tsakiyar shekarar nan ta 2022 ne gwamnatin Nijar hanyar ma'aikatar tsaron kasa ta ayyana shirin mayar da tsofaffin sojoji kan aiki a ƙarƙashin abin da ta kira Reserve National Militaire waɗanda za su zama cikin shirin takwana domin ayyukan kare muhimman wuraren gudanar da manyan ayyukan kasa sai dai kuma idan bukata ta taso za ta yi a tura su fagen daga don kafsawa a yakin da Niger ta kaddamar da yan ta'addan da ke tsallakowa daga kasashen Mali da Burkina Faso. Sulaiman Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 na safe ne da minti 17 a Najeriya, Niger kamar da Chad kuwa karfe 4 da minti 17 wato Ghana kuma karfe 3 da minti 17. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. kazalika ko da yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. muna nan har ila yau a shafukan mu na Facebook, Instagram da Twitter. Yanzu ga shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen musulunku jama'a kiran mu nake bisa dajewa.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. A makon da ya gabata ne muka fara tattaunawa da Dr. Bashir Yankuzo, wani malamin lissafi a Jami'ar Kimiyya da Fasaha dake mina ta jihar Naija, akan matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta dauka na fara koyar da darussa da harshen uwa ko harshen kasa, matakin da kuma masana suka bayyana shi da cewa zai taimaka wajen bunkasa ilimi a kasar. Muna cikin tattaunawa ne dai lokaci ya halinsa a wannan mako za mu dora tare da bakon namu Dr. Bashir Yankuzo, wanda kuma yake mana bayani game da tasirin wannan shiri. Dr., idan ka shirya, bismillah.
To akwai abin da ake cewa political will. Ita gwamnati ko da ta kawo tsari za a yi kaza, idan ba a samu wanda ke da kishi ba, wato ya samu jajircewa, to sai ga abin kawai gashi dai a rubuce amma ba a dabbaka komai. To amma yanzu wannan ya nuna cewa ba a rubuce bane kadiya, ana son ma a dabbaka shi ne. Ina fatan zai kawo bunƙasa kwarai da gaske akan harkar ilimi, musamman idan aka samu abin da ake ce musu instructional material, domin daga cikin matsalolin shine a yi cewa to yanzu akwai littafai
da ba zan ce ina za a samu littafai kuma da malamai
shin akwai littafai fai shin akwai malaman, wannan sai a ce a kwararru za a samu. Idan aka samu kwararrun tabbas za a samu littafin. Ai ba tun yau ba, musamman mu ta harshen Hausa abin akwai so sauki kwarai harshen Hausa. An dade shekaru akwai abubuwan da aka rubuta tuntuni na wato fassara wato ainihin waɗannan kalmomi na kimiyya zuwa ga wato ainihin harshen Hausa. Ina ganin ko biyu ke ka samu labari akwai abu wanda yato akwai wannan da dama tun kafin shekaru da yawa wanda wato aka yi bincike da daman gaske. To saboda haka abu ne mai sauki a tattaro kwararru za su samar da takardun ko a cikin bahasi na PHI akwai kamus da rawari bangaren kamus wanda za a fitar da ma'anonin da sauransu. Kuma waɗanda suka duba ai kwararru ne su ma. So ina kyauta zaton in dai aka tara kwararruri guda za su iya fitar da wato ainihin binciken da za a samar da takardun, za a samar da kayayyakin karantarwa. Bayan an samar da kayayyakin karantarwa to su kuma malaman tunda harshen gida ne ba harshe bane mai wahala, malaman nan da nan za a iya tarbiyantar da su bayan da ya kamata ku karantar. Akwai abin da ake ce masa instructional design and development. Lokacin da za a yi musu designing din ai developing din ga yanda instruction din zai kasance, ga yanda za a samu wato ainihin natija.
To kaman za a ga cewa wasu jihohi za a samu harsunan gida daban-daban, irin wannan ya za a yi? Kaman misali a jihar Niger za a iya samun Nufanci da Hausa da Gwari da Fulatanci wataƙila. To ya za a daidaita wannan a aji?
Shi yasa ma har akan ce a ce harshen gida mai mutu a ce harshen uwa. In aka ce harshen gida to abinda ake gani shine harshen da yake da dominance, wanda yake da karbuwa a cikin mutane. Da yawa zaka ga ko an samu mutum yana da wasu yarurruka din da sauransu sai ka ga akwai wani yaren da dama ya riga ya karbe shi ya zama karbabbe. Saboda haka ba matsala bane illa abinda za a yi kawai shine duk inda ake da yarurruka da dama. To a wannan wuraren da ake yarurruka da dama za a kalli kowane yare ya iya bunƙasar da wato ainihin takaddu da abubuwan da ake bukata na wato wannan harshen. In harshen ya zama karɓaɓɓen harshe shikenan. Yanzu ai ku ƴan jarida misali a gidan rediyon ku Bahaushe kawai yake sauraro? Ai ba Bahaushe kawai yake sauraro. Kusan da dama za ka ga mutane da yawa da an ce za a kunna gidan rediyo su BBC ne, su Voice of America, su Germany, su waye, za ka ga ana sauraro. An fahimta. To ana ganin harshen da ya kusa da kai to ya fi harshen da yake nesa da kai. Harshen Turancin na har yanzu in ka dauki percentage din mutanen da suke magana da shi, har yanzu in ka kwatanta shi a wannan ƙasa ta mu to bai kai percentage din waɗanda suke magana da harshen gida din ba. Ka ga to in haka ne a ke ilimin zai fi kusa kenan. In aka dauki wanda percentage din yafi yawa ko ba komai a ce coverage yafi yawa, inda za a fi wato samun dalibai da daman gaske shine amfani da wannan. Saboda haka ba matsala bace in ka kalli kasar India misali akwai harsuna da daman gaske, amma su ma haka nan ka gani akwai harshen da zai zama karbabbe a cikin kasa gaba daya wanda wannan harshen zai anan misali arewacin Najeriya ko mu nan Niger da muke magana bana tsammanin idan aka ce ga karantarwa ta harshen Hausa misali ga karantarwa ta harshen wato ainihin Turanci to waɗanda suka ji Hausan wato da wanda suka ji Turancin a kwatanta la ga wanda suka ji Hausan kuma Gwarawa ne Nufawa ne za ka ga sun fi yawa. To kuma kamar yadda ce ai binciken da muka yi akwai wanda aka yi na Nufanci ma akwai wanda aka yi bincike na karantawa don saboda haka da Nufancin da Yarbanci da kowane ma sai dai a ce wanda ya bunƙasa ya zama ya karɓu to daga nan shikenan sai abin nan ɗinsa. Akwai abin da ake ce mai bilingual ma ba sai abin nan ba a iya amfani da harsuna daban-daban ba sai harshe guda ɗaya ba wani ya ƙarfafa wani ya ƙarfafa.
To kamar yanzu akwai makarantu na gwamnati da kuma masu zaman kansu in aka ce shekara mai zuwa a fara wannan tsari a shirye kuke?
Kusan don iya cewa da makarantun masu zaman kansu da makarantun gwamnati in dai har gwamnati da akwai political will din a shirye ake. Domin abin da za a bukata shine kamar misali in aka ɗauki private schools sai a nemi ƙungiyoyinsu. Kaga mu nan kamar misali a Najeriya akwai AMIS, akwai NAFS, akwai irin waɗannan ƙungiyoyi ne waɗanda suke da makarantu a ƙarƙashin su sai a kira shi wa gabanin wannan ƙungiyoyi ga policy da ya zo na gwamnati ga kuma abin da gwamnati ke son ta zattas. Daga nan sai su kira waɗanda suke nasu makarantun gwamnati kuma dama na gwamnati ne sai a kira ga yanda za a yi. Ina tabbatar da cewa dama kamar yadda faɗa political will ne da kuma wasu 'yan abubuwa da suke kawo tarnaƙi wanda ake ganin kamar aka yi wannan za a fi girma ba da dama ga wani harshen ne ya ɗoru a kan wani da sauransu dai wanda aka saba a Najeriya. Amma wannan ina ganin ba zai zama matsala ba ƙwarai da gaske in dai gwamnati za ta ba da dama ta ba da wato ainihin ta samo ƙwararru kuma ta wato ainihin kalubalance su su yi abin da ya kamata a yi.
To malamin ya bayyana cewa akwai kamus da ya wallafa game da lissafi da Hausa. Ko malamin zai mana dan bayani a kansa karanta mana domin masu aure su ji irin kalmomin da aka kirkiro a bangaren lissafi.
Alhamdulillah shi wannan bahasi da nayi a lokacin da ke PhD ina nayi ne karkashin kulawan supervisor ina professor Shishi wanda yanzu haka yake a Neku a matsayin wato ainihin professor sannan kuma wanda ya zo ya wato ainihin kula da abin da ake ce mai external supervisor shine vice chancellor na Bayero University yanzu haka, wato ainihin professor Sagir.
To masu sauraro, saboda ƙurewar lokaci anan zamu dakata sai shiri na gaba zamu dora a madadin bakon namu Dr. Bashir Ɗankuzo da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin Jolly Leather Gresham. Naku Baban Yajibrin ke fatan a huta lafiya sai wani makon.
Shan hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa.
To madalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana.
Sakonmu na farko ya fito daga Isa Baban Ali, direban J5 garejin Mando Kaduna, da Haruna Muhammad Katsina. Suka ce iyaye da malamai gani da sauran dattawan anguwa, a duk inda kuke ya kamata ku kara azama sosai wajen baiwa yara kyakkyawar tarbiyya, domin su taso a matsayin mutane na gari, duba da ganin su ne za su iya zama shugabannin gobe. Sakon Baban Gida A Dogo Zurmi a jihar Zamfara ya ce harkar tsaro a karamar hukumar mu ta Zurmi a jihar Zamfara sai dai mu ci gaba da addu'a domin abin yaki cinyewa. Sai muna murna bako ya tafi ashe yana bayan gida da kayan shi. Muna roƙon Allah ya mana mafita ya kawo mana ƙarshen wannan masifa. Amin. Sakonmu na gaba ya fito daga Shehu Adamu Rijau. Ya ce hakika kamar jiya muka shigo wannan shekara ta 2022 gashi har tana yi mana bankwana. To muna roƙon Allah ya sa shekarar 2023 za mu shige ta kasancewa sabuwa fil mai ɗauke da farin ciki da walwala. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Aisha matar Usaini Dangwata Karasuwa tare da mai ramu autan mata daga jihar Yobe. Suka ce hakika zancen uwar gidan shugaba Buhari wato Hajiya Aisha wanda ta yi cewa ya kamata a dinga ɗaukan mata a matsayin mataimakon gwamna a arewacin Najeriya. Wannan abu ne mai kyau. Ganin yadda mu mata muka fi wasu mazan tausayi da sanin ya kamata, da yawan ƙuri'u kuma a kowace akwati. Da ƙarshe muna addu'ar Allah ya zaba mana shugabanni na gari. Amin. To masu sauraron mu, mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
To a takaice, yau Litinin Iran ta ce ta aiwatar da hukuncin kisa na biyu kan wani fursuna da ke alaka da zanga-zangar da aka fara a kasar a watan Satumba. Kamfanin dillancin labaran Mizan da ke karkashin hukumar shari'a ta Iran ya ce an rataye Mazikriza Rashnavad a bainar jama'a yau dinnan a birnin Mashhad. Ana zargin Rashnavad da daba wasu jami'an tsaro biyu ka a watan jiya a birnin Mashhad. A ɗaya bangaren kuma, ministocin harkokin wajen tarayyar Turai EU na duba yiwuwar kakabawa Rasha sabbin takunkumi da ƙarin kuɗaɗe don taimaka wa sojojin Ukraine a wani taro a yau Litinin, yayin da Amurka ke yin alkawarin ci gaba da tallafa wa Ukraine ɗin saboda hare-haren da Rasha ke kaiwa kan muhimman ababen more rayuwa. Shirin na ƙungiyar EU da ake tattauna a Brussels zai samar da kusan dala biliyan 2.1 don samar da kuɗaɗen taimaka wa Ukraine da makamai. Shugabannin kamfani da masana'antu sun bi sahun masu fafutuka da masu shiga tsakani da kasashe kusan 200 a wajen taron koli na Majalisar Ɗinkin Duniya na wannan wata a Montreal, inda ake shawarwari kan yarjejeniyar kare muhalli ta duniya za ta iya haifar da tsauraran buƙatu ga masana'antu. Bangarori da suka haɗa da haɗa-haƙar ma'adinai da noma da man fetur da kuma kayan kwalliya ana duba su a tattaunawar ta COP15 saboda tasirin da suke da shi ga lalata yanayi, kuma za su iya gurɓata ƙasa ko gurɓataccen magudanar ruwa ko kuma masu gurɓata iska da ake shaƙa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da yara 11,000 ne aka kashe ko kuma suka jikkata a Yemen tun shekarar 2015. Sanarwar da asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF fitar ta ce adadin waɗanda suka mutu ya zarce haka, inda kawai aka yi amfani da wasu abubuwan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar a cikin ƙididdigar da aka yi tun lokacin da ƙawancin Saudiya ke jagoranta suka shiga cikin rikicin. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce za a samar da kororon roba kyauta a cikin ɗakunan sayan magani daga duk wanda ya kai shekaru 25 daga shekara mai zuwa. Sabon matakin ya zo ne yayin da adadin cututtukan da ake kamuwa da su ta hanyar jima'i da hawa farashin kayayyaki da ke bi ke faruwa a ƙasar ta Faransa.
Masu sauraro baki ɗaya abinda ya sauka kenan a daidai wannan lokaci a shirin namu na yamma, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya da daddare kenan Nijar, kamar da Chadi, za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin shi Sarfil Hashim Gumel da ya ta ni gabatarwa da kuma Julie Ladies Gracious sai injini mu ne Mahmud Lalo nake cewa mutara a shirin namu na daddare idan Allah ya kai mu.